sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da far'a da noman da ladalal da kuma muryar arewa. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5 a kasar Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Talata 9 ga watan Afrilun 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashin yan sandan ciki wanda shine sashin da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. An kama wani mazaunin jihar Maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigen na masu ra'ayin ISIS. Sannan hukumomin Libya sun rufe filin jirgin sama ɗaya tilo da ake amfani da shi a birnin Tripoli bayan wani harin da aka kai da jirgin sama jiya Litini.
Bayan da gwamnatin Najeriya ta haramta haƙo ma'adanai a jihar Zamfara, wani masalin tattalin arziki ya ce
domin abin da zai baka mamaki shine duk lungu da sako wannan tashin hankali ya kalo da ko ina a cikin jihar Zamfara, amma har yanzu cikin ruwan sanyi cikin kwanciyar hankali ana harkar tona zinarin nan.
To koyaya su kuma masana tsaro suke ganin tasirin wannan hani?
Kana gani ni ban ga wani tasiri da ce ba, saboda mutanen nan waɗanda ke gudanar da waɗannan abubuwa mun san Fulani ne waɗanda suke makiyaya. Abin da ya fara lokacin tsakuwar katar musu dabbobi su ma suka dawo suka shiga ciki har suka kai ga wanga lokaci.
Haka kuma za ku ji cewa a ƙasar Rwanda ana ci gaba da juyayin cika shekaru 25 da kisan kiyashi da aka yi kiyasin ya yi sanadiyar mutuwar mutum 800. Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashin yan sandan ciki wanda shine sashin da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. Kafafen yaɗa labaran Amurka da dama sun bayar da rahoto jiya Litini mai cewa shugaba Trump ya umarci muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da ya sallami shugaban sashin yan sandan ciki ɗin Random Alice, wanda Trump ɗin ne ya naɗa shi kuma ya kasance kan wannan matsayi na tsawon shekaru biyu. Babu wani bayani ga jama'a kan dalilin sallamarsa. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta ce Alice a tabakinta ya yi aiki sosai a wannan sashin a tsawon shekaru biyu, kuma shugaban ƙasa yana mai cike da godiya gare shi saboda tsawon shekaru 40 da ya kwashi yana bauta ma ƙasar. Dan gaba kaɗan zai bar ofis ɗin. Ta ce Trump ya gabatar da sunan James Murray, wanda da ɗaɗɗan ɗan sandan ciki ne a matsayin wanda zai zama sabon shugaban sashen nan gaba kaɗan. An kama wani mazaunin jihar Maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigen na masu ra'ayin ISIS, wanda ya haɗa da markaɗe mutane da motar ɗaukar kaya. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya na shirin gabatar da wata buƙata ga alƙali ta hana beli ma mutumin mai suna Rondell Henry, ɗan shekaru 28 da ke unguwar Germantown ta jihar Maryland, a yayin gurfanar da shi a kotu a yau ɗin Talata. Za su kafa hujja da cewa Mr. Henry na iya barazana ga al'umma idan ya shiga jirgin sama. Masu gabatar da ƙarar sun yi zargin cewa Henry ya sato wata motar ɗaukar kaya daga wani rukunin kantuna da ke wajen birnin Washington a watan jiya. Ya yi ta tuka motar yana neman mutanen da zai markaɗe. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. hukumomin Libya sun rufe filin jirgin sama ɗaya tilo da ake amfani da shi a Tripoli bayan wani harin da aka kai da jirgin sama jiya Litini, a yayin da ake ci gaba da fafatawa kan iko da birnin Tripoli tsakanin bangarorin mayaka biyu da ke gaba da juna. Jami'an tsaro da ke filin jirgin sama Matiga da ke gabashin babban birnin kasar ta Libya sun ce zuwa yanzu dai babu wani sashi da ya dau alhakin kai harin wanda ya bararraka hanyar da jirage ke gudu a kai amma bai raunata kowa ba. Dakarun da ke biyayya ga kwamandan soji General Khalifa Haftar sun ci gaba da dannawa da niyyar kwace babban birnin kasar. Prime Minister Libya mai samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya Fayez Sarraj ya kira matakin na General Haftar yunkurin juyin mulki. Da alamar dai Haftar da dakarunsa sun kahu sosai a bayan garin Tripoli, to amma Sarraj ya ce a shirye sojojin kasar suke su tun kare su. Wani harin da aka kai a wajen Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka uku da wani dan kwangila shi ma ba Amurka, a cewar rundunar sojin Amurka. Kungiyar Taliban ta yi ikirarin daukar nauyin harin na jiya Litini. Mai magana da gamayyar sojojin Amurka da Afghanistan Kanar David Butler ya gaya muryar Amurka cewa wata mota shaƙe da bom ce ta tarwatse daura da wata tawagar motocin sintiri a kusa da sansanin na sojin Bagram, wanda shi ne sansanin sojin Amurka mafi girma a ƙasar. Sansanin da ke da tazarar kilomita 50 arewa da birnin Kabul. Sojojin Amurka sun kwashi wasu sojojin Amurka din kuma su ma uku suka kai su asibiti. Amma Butler ya ce yanzu halin da ake ciki sojoji uku din suna murmurewa. Ofishin da ke kula da yancin dan adam a Majalisar Dinkin Duniya ya ce akwai fargabar yuwar an kashe dimbin musulmi yan kabilar Rohingya a wani harin jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin Myanmar da aka kai makon jiya, sabanin adadin mutane bakwai da aka bayar tun farko. Mai magana da yawun babban kwamishina mai kula da harkokin yancin dan adam a Majalisar Dinkin Duniya, Ravina Sham Sadani, ta ce yanzu muna samun rahotannin da ke nuna cewa da alamar adadin ya fi haka. Mun samu wasu rahotannin da ba mu iya tantancewa ba da ke nuna cewa adadin na iya kaiwa 30. Wasu mazauna ƙauyen Batuddon sun ce wani jirgin sama ne mai saukar ungulu na soji ya kai hari kan wani gungun ƴan Rohingya waɗanda ke tara itacen koko a gora ranar Alhamis. A karo na farko, Amurka za ta ayyana wani ɓangare na gwamnatin wata ƙasa a matsayin ƙungiyar ta'addanci, inda wannan matakin zai shafi rundunar juyin juyi halin Iran, wadda wannan rukunin ne ɓangaren soji mafi ƙarfi a gwamnatin jamhuriyar Islama ta Iran.
Ibrahim Kalmasi Garba ka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Zamfara da ke Najeriya, inda bayan da gwamnatin kasar ta haramta haƙo ma'adanai a jihar saboda wasu bayanan sirri da ta samu, yanzu haka kawunan mutane ya rabu biya kasar, inda wasu ke ganin matakin ya yi daidai wasu kuma suke ganin akasin haka. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyi na ya aiko mana daga Sokoto.
Manazarta sun dade suna saka ayar tambaya akan kalubalen tsaro da ke addabar jihar Zamfara da sauran makwabtan jihohi, wanda ake dangantawa da rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya. Sautari kuma masu sharhi akan al'amura suna nuna yatsa ga sha'anin haƙo ma'adanai musamman zinari a jihar ta Zamfara a matsayin ɗaya daga cikin ummul haba'isin ruruwar tashe-tashen hankula a daidai lokacin da wasu shafafu da mai a Najeriya ke fafutukar ci gaba da cin karansu ba babbaka wajen morewa dimbin albarkatun ma'adanai ta hanyar karkatar da hankalin al'umma da kuma gwamnatoci ga matsalar tsaro. Bashir Muhammad Acida malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
Domin abin da zai baka mamaki shine duk lungu da sako wannan tashin hankali ya kalo da ko ina a cikin jihar Zamfara, amma har yanzu cikin ruwan sanyi cikin kwanciyar hankali ana harkar tona zinarin nan, kuma baka taɓa jin lokacin da aka ce su ga su an kai musu wani attack ba. Sannan wasu na ganin cewa ana abubuwan nan ba kan ka'ida ba, to rashin yin su ba kan ka'ida kuma yakan samar da kuɗi ga mutane ma waɗanda su kuma ba masu kirki ba a cikin al'umma, wanda suna yin wannan domin su kawo wani tashin hankali a ciki. Sannan in kana tuna wannan tashin hankalin bai ta'azzara ya kai wannan matsayin ba, sai da gwamnatin shugaba Buhari ta ce za ta bada lasisi ga manya-manyan kawunuka su shigo domin su yi aikin nan, wanda zai hana kenan tono na bayan fage.
A farkon makon nan ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada sanarwar dakatar da dukkan ayyukan haƙo ma'adinai a jihar ta Zamfara, tare da umurtar dukkan kamfanonin kasashen waje da ke haƙo ma'adinan da su bar cikin jihar ta Zamfara a cikin sa'o'i 48 da yake bada sanarwar. Babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ce bayanan sirri sun nuna cewa akwai alakar taimakekeniya tsakanin 'yan ta'adda a jihar da kuma masu haƙar ma'adinai, musamman masu yi ta bayan fage. To ko wani tasiri wannan matakin zai yi a yaƙi da 'yan bindiga a jihar?
To a yanzu zai yi, dan kaga yanzu kenan gwamnati ta sani cewa in ma wani kuɗi ne suke samu daga wani wuri na sirri wanda ba a sani ba, tunda kamar yadda muka sani ita ma zinari kuɗi ce, duk inda ka bashe ta kai tsaye ba sai ka aje banki ba, kana ai bada zinari a baka bindiga, kana ai bada zinari a baka duk abin da kake so ba sai kuɗi ba. Kuma gwamnati duk inda kuɗi ka shiga suke fita tana iya tare su, amma kaga harkar zinari ba ta taruwa. To kaga hana harkar zinarin nan ga mutane waɗanda ke yin ta bayan fage kaga zai rage samar da kuɗi ga 'yan ta'adda.
To sai dai wani mai sharhi akan lamuran tsaro, squadron leader Aminu Bala Sokoto mai Murabus, yana da ra'ayi mabambanci.
A nau gani ni ban ga wani tasiri zace ba, saboda mutanen nan waɗanda ke gudanar da waɗannan abubuwa mun san Fulani ne waɗanda suke makiyaya. Abinda ya fara lokacin da aka ɗora satar musu dabbobi, su ma suka dawo suka shiga ciki har suka kai ga wanga lokaci yanzu da ake kama mutane ana neman fansa.
Tuni da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta soma wani shiri na musamman tare da haɗin gwiwar jami'an soji ta hanyar lugudan wuta kai tsaye domin kawar da dukkan 'yan tada ƙayar baya da kuma karɓe wuraren da suke rike da su a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. A ƙasar Rwanda ana ci gaba da juyayin cika shekaru 25 da kisan kiyashi da aka yi kiyasin ya yi sanadin mutuwar mutum 800 tun a ƙarshen makon da ya gabata. Shugaba Paul Kagame ya ƙaddamar da shirye-shiryen tunawa da wannan mummunan tarihi a gaban wani makeken kabari a Kigali, babban birnin ƙasar. Ga Mahmud Lalu da fasahar rahoton Zalatika Hoke.
Shugabanni daga sassan duniya da dama ne suka samu halatar wannan biki domin ta 'yan ƙasar ta Rwanda juyayi da tunawa da kisan kiyashin da ya auku shekaru 25 da suka gabata. A lokacin fara shirye-shiryen, shugaba Paul Kagame ya kunna wata wuta tare da ajiye furanni a wani wuri da aka binne mutum 250 daga cikin waɗanda suka mutu a kisan kiyashin na shekarar 1994. Yace bayan shekaru 25 yanzu ga mu nan anan gaba ɗayan mu cikin yanayi na damuwa, amma duk da haka makiyan mu ba su yi nasara a kanmu ba. Rwanda za ta yi zaman makoki har na kwanaki 100 kwatankwacin lokacin da aka kwashe ana kashe ɗaruruwan dubban mutane, yawancin su 'yan ƙabilar Tutsi da kuma wasu 'yan ƙabilar Hutu da suka ƙi saka hannu a kashe-kashen. An fara kisan ne a ranar 6 ga watan Afrilun shekarar 1994 bayan da aka harbo jirgin saman da ke ɗauke da shugabannin ƙasashen Rwanda da Burundi a kusa da filin tashin jiragen sama da ke Kigali, babban birnin ƙasar. Hakan ya sa dakarun 'yan ƙabilar Hutu masu tsatsauran ra'ayi suka yi ta kashe mutane, yayin da wasu miliyan 2 suka tsere daga ƙasar sanadiyar wannan rikici. Shugaban majalisar zartarwar ƙungiyar tarayyar Turai, Jean-Claude Janka, na ɗaya daga cikin mutanen da suka halarci bikin tunawa da wannan kisan kyashi. Yace ina miƙa jajina ga dubban waɗanda suka tsira daga wannan rikici da 'ya'yansu da waɗanda suka ci gaba da rayuwarsu cikin yanayin alhini da ƙunci da suka mamaye zukatansu. Haka zalika an yi zaman juyayi na tunawa da wannan rikici a ƙasar Faransa, wacce ta zama mafaka ga ɗumbin mutanen da suka tsere daga ƙasar ta Rwanda. Alan Ingrishuti na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira daga kisan kiyashin na Rwanda.
I often say that
yace mu mutanen da muka tsira daga wannan farmakin sa'am ita ce ranar 8 ga watan Afrilu ita ce farko-farkon fara wannan kisan kiyashi a lokacin jami'an kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross na iya aiki kuma a lokacin akwai mutanen kirki da za su iya hana wannan aika-aika amma sai suka taimakawa ƴan kabilar ta Tutsi
but also help the Tutsis
kafin faruwar kisan kiyashin Faransa ta nuna goyon baya ga gwamnatin Hutu da ke mulki inda ta juya baya ga ƴan kabilar Tutsi da suke bangaren ƴan adawa waɗanda suka zargi Faransa da taimakawa ƴan kabilar Hutu da aikata kisa zargin da hukumomin Paris suka jima suna musantawa a ranar Juma'a shugaban Faransa Emmanuel Macron ya nada wani kwamiti na ƙwararru domin su binciki irin rawar da Faransa ta taka a lokacin kisan kiyashin a wani kokari na ganin an kawo ƙarshen zaman doya da manja da ƙasar Rwanda Bruno Le Maire shine ministan tattalin arzikin ƙasar ta Faransa
We remember.
Muntina, muna kuma tunawa. Har ma mun tsaida ranar 7 ga watan Afrilu a matsayin ranar hutu a hukumance. Baya ga haka, yanzu za mu yi aiki tare da wannan kwamiti mai zaman kansa da ke dauke da masana tarihi. Domin su fahimtar da mu abin da ya faru a Rwanda shekaru 25 da suka gabata. A dai watan Afrilun shekarar 1994 ne. Aka kawo ƙarshen wannan kisan kiyashi bayan da dakarun da ake kira Rwandan Patriotic Front masu kishin ƙasa ƙarƙashin jagorancin Kagame suka shiga ƙasar ta Rwanda daga cikin Uganda suka kuma yi galaba akan shugabannin sojojin Rwanda na ƴan kabilar Hutu
Sarar rahoton Zalatika Hoke kenan. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1:17 na dare. Ga Ali Mustafa da shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Kowa fargaba yake yi har an kai lokacin da sabon kan shafa daga gwada zuwa kadura sai an rika cancifa ana jinya hanya take mutahu ko karatu kafin a samu a iya tafiya kowa zai tafiya yana fargaba har ya kasance waɗannan mutane yan buduga sun gane hanyoyin nan yanzu kamar an bar musu ne suka ga suka ci gaba da cikarar su babu gubaka mutanen nan ba a jini ba ne mutane da suke zama tare da mu suke ma'amala da mu suke cinikayya da mu suke komai da mu wasu su ma an san su babu cikin da shugaban ƙasa zai tsira daga zargin da ake yi kuma musamman al'amarin da shafi zaɓar ba fa yau aka fara ba
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadomar da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Ba Najeriya ba ce, amma mun ji akan wani mutum da ya ga aka shiga su to kai magana. Mu duk rana muna binne mutum daga 20 zuwa 30 zuwa 40 zuwa 50. Kowace rana aka tashi, mazaje ba sa iya barci a cikin gidansu. Mata za a zo a ɗauke su, ana musu fyaɗe. Duk da bala'in da muke ciki ba mu fito mun zaɓe kasamfara. Mun san kuma mu yi protest, sai kun yi address ɗan uwan mu ake
To wannan Zainab Ahmed Marshall ce ɗaya daga cikin dimbin mutanen da suka taru a wajen gangamin zanga-zanga da aka yi a bakin kofar shiga fadar shugaban ƙasa ta Najeriya da ke Abuja a ranar Asabar ɗin da ta gabata inda mutanen suka taru suna bayyana jin takaici akan kashe-kashen gillar da ake yi wa mutanen zamfara da kuma taɓarɓarewar harkokin tsaro musamman akan hanyoyin mota na arewacin Najeriya ga kuma yawan sace-sacen mutane da ake yi.
Sunana Muhammad Sani daga ƙaramin hukumar tsafe. Mutane idan ɗin ta'addan nan sun shigo cikin gari sukan gudu wani ya je faɗa cikin rami. Duk son uwar take muɗanɗa za ta iya ita fitun shi ta je ta ciciranta. Sannan maza sukan je su shiga cikin daji su ɓuya. waɗanda suke mazaje masu kokari su dan tsaya su dage sakamakon suna dauke da muggan makamai yasa ko ka tsaya kai kana da bindigan gargajiya tashin ta daya da wanda yake da tashi sama da 40 ko 30 ko 25 ba za ka ja da shi ba to shi yasa kaga mutane hankalin suna tashi wasu mata suna kuka yara suna kuka sukan koma su shiga daji maza su buye domin su ceci rayuwarsu
to akan wannan lamari ko lamarra ne muka nemi wakilinmu na Abuja Nasiru Ali Mulkaya ya shirya mana muhawara ta musamman tsakanin masu ganin cewa gwamnati na iya bakin kokarin ta wajen shawo kan matsalar tsaron nan da kuma masu ganin gwamnatin ta kasa
ina tare da manjoya hayashinku wanda tsohon jami'in soja ne wanda yake lura da waɗannan lamura kuma yana zaune ne a Kaduna sai kuma barista Zubairu na mama lauya ne mai zaman kansa mai shiri kan lamuran yau da kullun wanda yake zaune a Abuja bari mu fara da yahayashinku wajen yahayashinku me zaka ce kan abin da yake faruwa na satar mutanen nan a wannan yanki na Arewa maso yamma
to a gaskiya bismillahi wannan al'amari kowa ne bibiyan al'amarin yau da kullun zai iya cewa abin ya ta'azzara ya wuce inda ake tsammani saboda asali wannan al'amari ne ga kwat mutane ya fito da kudancin kasar nan ta yadda a hankali su magabata su gabani a wancan bangare suna ta kokari su ga da shi mu daga nan muna ganin ya kamar abin azu a tsibi ne daidai lokacin da gwamnati ke hannun yan arewa daidai lokacin da shugabannin rundunonin tsaro na soja da na yan sandan ciki da na yan sandan masu kaci duk suna karkashin arewacin Najeriya ne ya kasance wannan al'amari ya ta'azzara kusan yana neman tauye tattalin arzikin arewacin Najeriya yana neman ya hana mu walwala yana neman ya hana dukkan abin da za a yi a samu cigaba a kasa abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi a shiga gonaki a yi noma tafiya a hanya a yi fatauci yayin da wannan al'amari yake faruwa duk sadda ɗan ƙasa ya soye bayani ko da hankalin gwamnati abin da jama'a mafi yawa ko akasari suke duba shi ne kamar ba ka kaunar wannan gwamnati ne ko ba ka kaunar wanda yake shi ne shugaba a karkashin wannan gwamnati kusan inda a ce da yanda abin ya faru gwamnati ta mai da hankali to gaskiya da an ci galaban abin amma sabanin haka sai gashi yana ta karuwa ne yana ta azara maimakon waɗanda ba za su zo wani lokaci a ce an tsaya a gefen hanya ne an sunkuci mutum an tafi da shi yanzu ta kai ga har gida gida har gari gari ake bi ana samun mutane ana tafiya da su kuma hukuma tana ji tana gani amma yanzu ba abin da aka yi
barista Zubairu na mama ka ji abin da majiya hayashinku ya faɗa shin ka amince da shi ko kana da wani ra'ayi da ke da bambanci
ai na faɗa sabanin ra'ayi tsakanin ya da shi ka abin da ya faɗi haka ne ba haka ba ne duka ba ko sai la'akari da ita kanta wannan gwamnati
barista Zubairu na mama sai ka daga murya don ba ma jinka sosai
zan kai la'akari da abin da gwamnati mai ci ne yanzu take ciki game da maganan tsaro tun farkon shiga wanta har zuwa yanzu an ba a yi ba mata rokon a kushe ta ba dalili ko shi ne gwamnatin nan da take ci a yanzu gidan gwamnatin ta nina ta dauko fara da matakan tsaro tun farkon shiga wanta har zuwa yanzu wanda kusan haka mata abin ma da ba magana da farko ya kamata mu sani cewa harkan tsaro haƙƙi ne na duk kowa da kowa da gwamnati da al'umman kasa da jami'an tsaro da kowa da kowa harkan tsaro na kasa ya rata a wayan mu duka shi kuma wannan magana da ake batu na garkuwa da mutane da fashi da makama da ra'ayin su da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya ba yau ka fara shi sai dai kuma da magana da farko ya faɗi ya yi muni ya ƙara yin kamari a wannan zamanin dalilin ko shi ne duk da iya kokarin da gwamnati take yi da dan gurin fahimta ta akwai stakaci a tsakanin mu al'umma mu kan dan gwamnati ta da iya abin da za ta yi amma mu wa kanmu al'umma ya kamata mu ba ta gudunmuwa ta musamman wajen ba da bayanan sirri mutanen nan ba a zanu ba ne mutane da suke zama tare da mu suke ma'amala da mu suke cinikayya da mu suke komai da mu wasu su ma an san su amma akwai lambobi na jami'un tsaro da kullum ake yadawa a yanar gizo a kafofin sadarwa ta musamman a gidajen rediyo da jaridun Najeriya nan da zaran an samu irin wannan barkewa na abin nan ba za a tunar da hukuma amma ana yi ba a yi ba a sani ba sai kenan abu na biyu shine gudunmuwa da muke cewa a ba wa gwamnati ko jami'un tsaro abu ne da yake buƙatar a kulle yomin mu sa ido a tsarin mu a kasar nan da an kai la'akari ba haka yake ba tsarin mu a kasar nan da zaran ba ya zo mu ko an samu sabon mutumin da ba a san shi ba a unguwa kawai akan sanar da mai unguwa yanzu zai sanar da dagaci haƙiri ba har aka yi hawa koli na hukuma a kula da mutane uku an ga wani sabon abu wani sabon yanayi wani sabon rayuwa ya shigo mana ana daukan matakai na rigakafi na gaggawa a magance shi
bari mu kuma bari ta zuwa nuna mama bari mu tambaye shi manjiya ya shinku shin manjiya shinku a matsayin kama na tsohon jami'in tsaro kullum yana cewa jama'a su hada kai da gwamnati kamar yadda Zubairu na mama yake fada shin mutane ba sa hada kai da gwamnati ne abun ya ta'azzara haka ya zama hatta ma yanzu in ka kama hanya daga Abuja zuwa Kaduna wato karshen ba jirgin kasa ka shiga ba kullum kana tsammani cewa watakila za a iya sace ka
abuwa guda biyu ne ke so yanzu haka da mai cikin jami'an tsaron nan akwai gurbatattun da su ne za su koma su gaya ma waɗannan miyagun cewa ai kuwa akwai wanda ya fara rahoton cewa kamar kuna da matsaniya ko kuna aikata irin wannan aika-aika kuma mu dai mun ji rahoton sa amma ba mu ya ɗauka wani mataki ba ka ga daga ƙarshe kai ka ba da rahoto sai ya kasance an ga kanka an ɗau matakin da ke na farko a ce a kawar da ko iyalinka sai ya kasance ƴan ƙasa abinda za su iya yi koda na ba da bayanin sun ga ana banna ne ba lallai ya tasiri ba za su iya faɗa amma shan da cikin jami'an tsaron tun da ko'ina akwai bargurbi sai ka ga an samu wanda su ne za su koma su tahunta ma wa'yannan ƴan ta'adda cewa ai ga wanda ya kawo labari a kan ku sai ka ga an ji an faro mutum ko iyalan shi an kasara shi haka nan su masu unguwanni da ake magana su ma yanzu kusan musamman a irin jihohinmu na Kaduna suna da ƙarfin hali ne akan abin da ya shafi al'amuran jama'a saboda ba wata cikakkiyar sana'a ko ƙarfi suke da ba ita kuma gwamnati ba ta iya ɗaukan wani ɗauriya nasu ba balle har su iya zama musamman akan irin wa'yannan ayyuka to sai kasance ƙalubalen da ya yi yawa inda yanzu an kai yanayin da jama'a kowa fargaba yake yi har an kai lokacin da abin da zai shafi daga gwada zuwa Kaduna sai an rika tuntuɓa ana jin ya hanya take mu taho ko kana taho kafin a samu a iya tafiya kowa zai tafiya yana fargaba kuma a daidai sani na da tsarin tsaro gwamnati na da tana da tattalin arziki da kuma kwarewan jami'an tsaro da za su iya tabbatar da an magance wannan abu kaga musamman na wannan hanyar Abuja din nan akwai mamaki a ce kafin shi wannan shugaban ƴan sanda ya fara aiki wancan na bayan shi wanda ya fita Ibrahim ya tabbatar da a wannan hayya an sassa zango-zango na ƴan sanda waɗanda suke bincike amma wannan yana zuwa ya ci duka ya dakatar ya ce a janye su har ya kasance waɗannan mutane ƴan bindiga sun gane hanyoyin nan yanzu kamar an bar musu ne suka dawo suka ci gaba da cin karansu babu babbaka wanda a halin yanzu mutane suna ji suna ganin tafiya zuwa Abuja yana nema a gagare su kuma ba wai ya shafi jama'an Kaduna bane kadai ya shafi arewacin Najeriya musamman arewacin yamma da bangaren arewa maso gabas zuwa inda sai sun biyo ta wannan haya kafin su iya zuwa Abuja.
Sanisa Zubairu na mama ka ji abin da majiya shinku ya faɗa.
Na'am. A gaskiya a cikin bayanai da yi akwai dan abin la'akari musamman halayen wasu jami'an tsaro a nan ma yadda da bayanan su na cewa wasu jami'an tsaron fafattu ne musamman ƙananan jami'an tsaro sai an tantance su don su ma suna kawo cikas wajen gudanar da aikin tsaro musamman a wannan yanayi da kuka samu kanmu a yau wannan abin la'akari ne a magana na biyu shine batun masu unguwanni da sauran al'umman ƙasa baki ɗaya ina so mu sani cewa shugaban ƙasa kamar da ya faɗi cewa shine ake kira commander in chief na ƙasa ko menene gaskiya ne amma a hali da muka shiga yanzu duk matakai da shuwa gabanin rundunonin tsaron namu na Najeriya musamman su Allah ya taimaki masu tsaron ce ƴan ayocin Najeriya ne ba lallai bane sai sun jira shugaban ƙasa ya ba su umarni musamman a hali da muka ciki da muka fuskantar kalubale a kan tsarewar tsaro na ƙasar nan musamman arewacin Najeriya ina ganin nauyi muhimmiyar nauyi yana ta a wayan su ɗau matakai su ko daga baya su je a tabbatar da kadan su tabbata ba sai sun jira shugaban ƙasa ba in shugaban ƙasa ba zai aikin shi kuma ya ci ba yana su ba
eh amma barisa Zubairu da mama shi majiya shinku ya ce duk abin da zai faru ya nuna shi alhakin da yana wayan shugaban kasa ne ya tabbatar da kowa yana yin aiki daidai
to ga shi kuma malamai to za mu ji fashin baki akan maganar da shugaba Buhari na cewa ana neman a sa siyasa cikin lamarin zamfara din nan da kuma darasin da ke cikin abin da gwamnatin Kaduna Nasir El-Rufai kwanan baya akan hanyar Kaduna da Abuja lokacin da suka ci karo da masu satar mutane yanzu muna gode wa shi wakilin namu na Abuja Nasir Adamu da kaya da kuma bakinsa Zubairu na mama da kuma Yahaya Shinku kuma a madadin su daga ne Ali Mustafa Sokoto a Washington huta lafiya
To ga takaitattun labaran duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashin yan sandan ciki wanda shine sashin da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugaban nan Amurka na da.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Ibrahim Kai Almashi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen hada shirin, da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.